sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 4 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji cewa an yi wani babban taro na hukumomin tsaro na ciki da sauran hukumomin tsaro a birnin Maiduguri, jihar Borno, Najeriya.
To za su zauna su tattauna akan yaya za su yi su haɗa kansu a gani cewa wannan abun Boko Haram ɗin nan ya zo ƙarshen shi ko a gaba kuma kar ya faru.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar da bankin duniya sun rattaba hannu kan wani shiri na samar da wutar lantarki a ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, Amurka ta sake ƙaƙaba wasu takunkumai ma shugaban Rasha Vladimir Putin da amininsa na kusa 'yan sa'o'i bayan da jami'an Rasha da Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kwace birnin Kherson na ƙasar Ukraine. Mai tashar jiragen ruwa mai matukar mahimmanci sannan suka yi ruwan bama-bamai akan manyan biranen ƙasar a harin da ya tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya barin ƙasar. Cikin sabbin hamshakan abokan hulɗar ƙud-da-ƙud na Putin da aka sa wa takunkuma, har da Alisha Usmanov, wato ɗaya daga cikin manyan attajiran Rasha, jami'ai a Jamus sun kwace jirgin ruwansa mai ƙarfin ƙafa 512 da aka kiyasta zai kai dalar Amurka miliyan 600. Ƙarƙashin umarnin takunkuma za a kuma iya kwace jirgin samansa. Umarnin ya kuma haramta wasu attajiran Rashawan su fiye da 50 zuwa nan Amurka. A yau ina sanar da cewa za mu ƙara dozin ɗin sunaye a jerin waɗanda za mu hana shigowa Amurka da suka haɗa da ɗaya daga cikin gaggan attajiran Rasha su fiye da 50 da iyalansu da kuma abokansu na kusa, a cewar Biden jiya Alhamis gabanin taron majalisar zartarwarsa. Biden ya ƙara da cewa za mu ci gaba da ba wa mutanen Ukraine goyon baya da kuma taimako kai tsaye. Rikicin da ke tsakanin Russia da Ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya, inda ya haddasa matsala wajen batutuwan samarwa da kuma hauhawar farashi. Ya zuwa jiya Alhamis, farashin gangar ɗanyen mai ya kai sama da dala 110. Daidai wannan lokaci da buƙatar man Rasha ta ƙara raguwa. Rashin tabbas a lokacin wannan rikici ya sa zai yi wahala a iya kiyasta tsawon lokacin da wannan matsala za ta ɗauka. Mai sharhi na yankin Gulf mazaunin Amurka Theodore Karasik ya shaida wa muryar Amurka cewa akwai abubuwan tarabbabi sosai saboda arangamar sojoji da ake yi za ta iya ingiza farashin makamashin sama. Ya ƙara da cewa a kowane hali ake ciki, akwai manyan sauye-sauye da ke faruwa a ɓangaren makamashin. Karasik ya ce lamarin makamashin da kuma tashin farashi sun danganta ne da tsawon lokaci da wannan rikicin zai kai da kuma a wani mataki zai ƙare. Mun ga tsatsauran takunkuman da aka ƙaƙaba wa Rasha saboda abin da take yi a Ukraine. Amma yadda waɗannan takunkumai za su shafi yadda ɓangaren makamashinta yake yin aiki, wani abu ne wanda har yanzu ba mu tantance ba a tabakin masani Karasik. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu da Shirin Abinci ta Duniya sun yi tir da wani yunkurin harin kwantan ɓauna da aka yi wa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya a jihar Jonglei a kusan kilomita 160 daga Bor, hedikwatar jihar. Ayarin manyan motoci guda 59 ɗauke da kayan taimakon abinci mai gina jiki da ya nufi wurare daban-daban a Jonglei domin rarraba kayayyakin ga mutane 95,000 gabanin zuwan ruwan sama lokacin da aka kai musu harin a ranar Litinin. Bisa ga lafazin Mashek Malo, jami'in gudanarwa na rukun kwariya na hukumar jin kai a Sudan ta Kudu, a sanarwar haɗin gwiwa na UNMISS da WFP. Malo ya ce ci gaba da kai hare-hare kan masu aikin jin kai da kuma yunkurin sace kayayyakin taimako wanda miliyoyin mutane suka dogara da su domin rayuwa Wannan cin zarafi ne ga dokar ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa. Malo ya yi gargaɗin cewa harin baya-bayan nan a Sudan ta kudu zai iya gurgunta ayyukan hukumar agajin wajen kai taimako da zai ceto rayuka ga iyalan da suke matukar bukata.
Gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi birnin Maiduguri jihar Borno Najeriya, inda aka yi wani babban taro na nau'ukan hukumomin tsaron kasar da wasu hukumomi masu alaka da na tsaron kan yadda za a kawo ƙarshen yan Boko Haram da dai sauran masu tada ƙayar baya. Haruna Dauda biyu gare ka.
Jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS ta wurin taron masu ruwa da tsaki a jihar Borno, wanda ya samu halartar manyan jami'an tsaro da ke shiya arewa maso gabacin Najeriya. Wannan taro da ya haɗa da manyan sojojin Najeriya, musamman ma waɗanda ke shiya arewa maso gabacin Najeriya, da manyan sauran jami'an tsaro, haska da jami'an 'yan sanda da jami'an tsaron ba da kariya ga fararen hula. Taron wanda ya gudana a ofishin jami'an tsaro na farin kaya da ake kira DSS kuma ya samu halartar gwamnan jihar Borno, Professor Babakana Umar Zulum, wannan gaba ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Borno, Professor Isa Marce Usain ne ya walkita ya mun karin haske game da abin da taron ya kunsa kamar haka.
Ka san batun security din nan, an ba abin da ake cewa intelligence ba zai yi. In akwai intelligence din kaman riga kafi, to kaga ba za a kashe kudi akan ba, kuma mutane rayukansu ba za a lose. To za a iya amfani da wannan ko yaki ma a tantuwa bai faru ba, amma har ya zo ya faru kuma za a amfani da wannan intelligence da security din. So yanzu anan din kaga directors na SS na state guda shida na North East suka hadu, so za su zauna su tattauna akan yaya za su yi su hada kansu a gani cewa wannan abun Boko Haram din nan ya zo a karshen shi ko kuma a gaba kuma kar ya faru.
Malam Baba Ganan Bulama shine daraktan hukumar tsaro na farin kaya da ake kira DSS na jihar Adamawa, wanda ya kuma kasance shugaban wannan taro. Gama abin da ke cewa
kuma ba wani abu ya sa aka fara ba, illa don an ga cewa fitintunu sun yawa, kuma mun ga akwai bukatan a zauna a yi kokari a samu mafita.
Amma ka duba har yanzu kuma akwai matsaloli a ƙasa, musamman ma da abubuwan da suka sake karuwa kamar da ka zayyana arewa, kamar ina mafita?
Ka san matsalolin nan ba abu ne wanda ya fara yanzu ba, abubuwa ne wanda sun yi shekarun baya aka fara, kuma dole ne sai a hankali tukunna za a samu mafita ga gare ni. Kamar yanzu conference din nan muke yi ne wata hanya ce wanda zai samu mafita da me da wannan.
Wannan taro dai da alamun na kokarin ɗinke bakin haɗin kan jami'an tsaron, wanda halin yanzu ke fuskantar matsaloli iri-iri, kama da na masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa da fashi da makami da na 'yan Boko Haram da dai sauran irin matsalolin tsaro da ba za a rasa ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Haruna, yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa Iran za ta ƙara tara sinadaran uranium sosai fiye da iyakar da aka gindaya mata cikin yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya, wanda zai matso da ita kusa matakin ƙirƙirar makamashin nukiliyar ta. A wani rahoton sirri na kwata-kwata da aka tura wa mambobin ƙasashe, hukumar ta IAEA ta faɗa cewa Iran tana da kiyasin kashi 33.2 cikin 100 na kilogram na uranium, wanda ta ƙara ƙarfinta da kashi 60 cikin 100, wato ƙarin kilogram 15.5 tun daga watan Nuwamba. Irin wannan uranium da aka ƙara ma ƙarfi sosai zai yi sauƙin tacewa wajen yin makamashin nukiliya, bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai. Kimanin kilogram 33.2 zai iya matso da Iran kusa da matakin samun isasshen sinadarin uranium wajen yin irin wannan makami. IAEA ta ba da rahoton kiyasin cewa daga 19 ga watan Fabrairu, uranium mai ƙarfi da Iran ta tara zai kai kamar 10.2, wato ƙarin kilogram 707.4. Wani sabon nau'in coronavirus da aka samu a jikin bareyu masu farin bindi a kasar Canada. Daga bisani an kuma same shi a jikin wani mutum wanda ya zauna a wurin kuma ya hulɗa da bareyun. Kamar yadda wani nazari da aka gudanar ya nuna kwanan nan, masu bincike sun ce akwai yiwuwar bareyun ne suka yada kwayar cutar ga bil'adama. Sabuwar shaidar da aka samu cewa cutar COVID-19 ta fara kankama a cikin namun daji za ta iya haifar da mummunar sakamako na tsawon lokaci ga jama'a. Alafazin Nikhil Verlich, wani farfesan tarihi a jami'ar Rutgers da ke Newark na Amurka. Koda mun iya yi wa dukkan bil'adama allurar rigakafi, cutar za ta iya sake farfadowa daga dabbobi zuwa gare mu, wanda hakan a zahiri shine abin da ya faru bisa ga tarihi a wasu annobar da aka taba yi a baya. A cewar Professor Verlich, a dangane da haka a lokaci mai tsawo nan gaba, ba na jin cewa za a iya kawar da cutar COVID-19 a zancen na gaskiya.
Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda aka rattaba hannu tsakanin gwamnati da bankin duniya kan wata yarjejeniya ta wani aikin samar da wutar lantarki da sauransu a kasar. Salabar ma gare ta.
Kimanin biliyan 185 na sefa ne bankin duniya ya yi alkawalin bayarwa a ƙarƙashin wannan yarjejeniya, da nufin ba gwamnatin Niger damar cimma gurinta na samar da wutar lantarki ga jama'ar ƙasar. Rabin waɗannan kuɗaɗe tallafi ne, yayin da ɗayan ɓangaren ke matsayin rance daga bankin duniya, sai sama da wasu miliyan 7 na dalar Amurka da wani asusun tallafi ya baiwa Niger kyauta. A yayin da take saka hannu akan wani yarjejeniya, Madame Clara de Souza ta bankin duniya ta bayyana cewa
tous ces efforts devraient contribuer à transformer le secteur d'énergie.
Wannan yunkuri wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a bunƙasa hanyoyin samar da wutar lantarki a Niger, inda ake hasashen ba kashi 60 daga cikin 100 na al'ummar ta wutar lantarki kafin shekarar 2030, tare da kudirin ganin kashi 40 daga cikin 100 sun samu wutar kafin shekarar 2025.
Le projet sera mis en œuvre à travers les principales composantes suivantes.
A cewar ministan fasalin kasa Rabiu Abdu, ta hanyar wannan shiri mai lakanin proje haske, za a karfafa wasu daga cikin layukan wutar lantarki manya da matsakaitan da ake da su a wannan kasa, yayin da a ɗaya bangare za a zuba waɗannan kuɗaɗe don samar da wutar lantarki da hasken rana a birane da karkara.
L'augmentation de l'accès à l'électricité solaire.
Wannan yarjejeniya na zuwa a wani lokacin da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi ke taro domin nazarin hanyoyin bunƙasa fannin makamashi a Niger, musamman batun samar da wutar lantarki da hasken rana. Saboda haka na tuntubi Hamidu Sidi Fodi na kungiyar Kodaye don jin yadda yake kallon wannan haɗin gwiwa na bankin duniya da gwamnatin Niger.
Babu ƙasar za ci gaba ba da energy solar ba. Kenan mun yi na'am da wannan program ne da ya zamanto ya kamata a wayin mutane Kano su ga amfanin shi, in an yi shi cikin likitocin mu ba ta yiwa a samu yankewar lantarki. Kamfuna na Niger duka inda aiki dai lantarki ya zamanto ya isa ba cikin wani matsala ba. Ba ta yiwa yaran mu su bar lakwal saboda da dare ba su karatu, kenan ci gaban mu ne mu duka a Niger.
An da ya bayyana cewa ƙauyuka fiye da 500 da birane 79 na ƙasar nan ne za su mori ayyukan wannan shiri na proje haske. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukanmu na yanar intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Atha kadanga I'm
A gaida Helen Meles, 'yar mutan Habasha. Yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Bisa al'ada a duk farkon kowace shekara, ma'aikatar hasashen yanayi ta Najeriya wato NIMET tana bada bayanai na hasashen yanayi na shekara, kuma abin ma hukumar bata fasa ba. A taron manema labarai da hukumar ta yi, shugaban hukumar Farfesa Mansur Bakuma Tazu ya shaida wa manema labarai game da hasashen na bana.
Ma'aikatar kula da yanayi NIMET karkashin jagorancin minista na harkokin jiragen sama Sanata Hadisi Rikam. To kamar yadda hasashen ya gabata cewa damunan bana za ta zo matsakaici na yanayin ruwan sama da zai fara karshen wata na biyu na Fabrairu daga kudancin Najeriya, wanda tsakiyar Najeriya kuma daga watan Afrilu na 4 zuwa watan Mayu na 5 muke sa ran ruwa zai kankama, daga nan kuma arewa ta can gefe kusa da Niger za a fara ruwa daga watan Juni zuwa Yuli. A takaice damuna akwai yanayin ruwa mai karfi, sannan kuma bayan farkon damuna din akwai fari na ƴan kwanaki da muke sa ran zai faru a wasu jihohi na ƙasar nan kamar yadda bayanai suka gabata. Amma kamar yadda dai muka sani, saboda canjin yanayi damuna ana samun yawaitar ruwan sama a lokaci kankane mai yawa, wanda yake kawo ambaliyar ruwa da kuma wannan fari da yake farawa a wasu jihohi bayan an yi shukan yabanya. To dai wannan ɗan kundi da muka gabata ya bayar da bayanai na wannan lokuta na kowane kanama hukumomi guda 774 da kuma abubuwan da manoma da kuma sauran masu amfani da hasashen yanayi za su yi na kare kansu domin sabon cigaban rayuwa.
Rayuwar ɗan adam a yau yana tafiya ne da zamani, kuma game da hakan ne muka tuntubi Maduguwan tafiya ministan harkokin jiragen sama Sanata Hadi Sirika, wanda ya bayyana wata gagarumar nasarar da ma'aikatar ta hasashen yanayi ta samu ta fannin kimiyyar zamani. Kana yayi fashin baki a game da jihohin da ake tsammani za a samu fari da lokacin da ake sa ran faruwan hakan, baya ga bayanai akan tsawon lokacin da farin zai kasance da kuma bayanan tsawon lokacin damuna.
Kirkiro wani manhaja wadda zaka sanya a wayarka, wadda manomi ko kuma magini ko kuma ma'aikaci zai iya duba ya gano yanayi kuma ya amfani da shi don amfanin al'umma. So daga cikin jihohin da ake tsammanin za a samu fari wannan shekarar, kusan wani wuri kwana 15 har zuwa kwana 20 su ne jihohin Adamawa, Benue, Kogi da Ekiti, Kwara, Niger, Abuja, Kaduna da Sokoto, Kebbi da Gombe. Amma nasu zai zama matsakaici ne kwana 10 zuwa 15. Amma jihohin Katsina, Jigawa, Yobe, Borno, Nasarawa da Plateau su zai iya kai kusan kwana 20. Nasu zai tsawaita kuma zai faru ne cikin watan Yuni. To ruwan sama samun shi ya danganta daga inda mutum ya da kudanci Najeriya da kuma arewacinta. A can kudanci Najeriya za a samu ne daga 28 ga watan Februari, amma arewaci da tsakiya zai kai kusan watan Afrilu na wannan shekara kanin ruwa ya fara zuwa arewa. Damina za ta zama kamar kusan yadda aka saba, shi ma danganta kudu ko arewa daga inda ka hito. Misali ka kamar za a samu kwana 250 zuwa 300 a kudancin Najeriya, amma a arewaci ba zai wuce kwana 100 zuwa 200 ba, ya danganta kuma arewa ma ina kake. Arewacin arewa ila kwana 100 za a ana ruwa ko 120 ko 30, amma kuma arewa wadda take kusan a tsakiya kwana 200 zuwa 250 insha Allah.
Isuraro, ko ka taba tunanin yadda ake amfani da tauraron dan adam wajen inganta rayuwar? Lalle wannan batu ne mai sarkakiya, musamman idan za a yi la'akari da irin fassarar da wasu suke yi wa al'amarin. Amma a yau Sadiya Tijjani, wata 'yar Najeriya da ke karatun digirin digirgir a wannan fanni a ƙasar Amurka a jihar New Jersey, ta yi bayani a game da yadda ɗan adam yake amfana da wannan kimiyya.
Ita wannan tauraron ɗan adam ɗin tana can sama jannati ne a sararin samaniya, tana ɗaukan hotunan duniyan nan tamu. A nan mun kuma sai a saukar da su, kamar downloading kenan ake cewa ko?
Haka.
Mu a nan akwai ofishi da yawa da suke yin haka, kuma ƙasashe ɗewa dai na duniya suna yin haka. Najeriyan mu kanta tana da irin wannan tauraron ɗan adam, har biyu take da shi a can sararin samaniya, wanda idan muka sauke hotunan to sai a karanta su. Irin mu ɗin nan da muka je muka koyo karatu karatu da kuma mutane da yawa wanda suka yi karatun sai mu karanta wannan hotunan mu gani me wannan hotunan suka kunsa ya za a yi amfani da shi domin ci gaban mutanen ƙasa da kuma tattalin arziki shekara 1999 zamanin Obasanjo aka bude wannan ofishi na Najeriya da suke kiran shi National Space Research and Development Agency daga baya kuma aka zo aka tura waɗannan taurarin dan adam din masu daukan hotuna da kuma ma daya wanda ake amfani da shi ta wurin sadarwa kin ga shi hotunan nan ana amfani da shi kaman ta wurin lura da gonaki ko tsuro kin ga shi ido ai kafin ya san cewa gonaki ko kuma tsuro yana da damuwa sai ganyen ya canja kala ko ta yi baki ko ta mutu kafin mu san cewa ma wani abu ya faru da wannan tsuro to amma ita wannan tauraron dan adam wannan hotunan da ake dauka daga sararin samaniya za ta iya gaya maka cewa wannan shukar da aka yi tana da damuwa ko ruwa bai ishe ta ba ko kuma taki take nema ko kuma wani abu da ya samu wannan gona amma kuma idan ka iya karanta wannan hotunan to tun kamun ido ma ya gani ya san cewa wannan gona tana da damuwa su waɗannan hotunan da ake dauka daga sararin samaniya za su gaya maka so kin ga sai ya hana asara gaba daya amfanin gonan
Sauraro gashi mun koro bayani amma kuma lokaci ya cin mana amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu dawo da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
agaida Aisha Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Jiya Alhamis Amurka ta sake kakaba wasu takunkuma ma shugaban Rasha Vladimir Putin da amininsa na kusa in sa'o'i kadan bayan da jami'an Rasha da Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kwace birnin Kherson na kasar Ukraine mai tashar jirgin ruwa mai matukar mahimmanci sannan suka yi ruwan bama-bamai akan manyan biranen kasar a hadin da ya tilastawa fiye da mutane miliyan 1 barin kasar
to masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu wanda ya hada mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam